Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashin VOA Africa akan VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashin to su daddangwala voahausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne wannan karan ina tare da Safiul Hashim Gumel ne da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren a cikin wannan shirin za ku cewa lita miliyan 37 na jirgin sama da gwamnatin tarayya tace ta samar ba zai wuce na amfanin sati guda ba inji masu mu'amala da shi wannan mai din sai kuma fa'idar ko akasin haka na ba da ladar kashi biyar na wanda ya kwarmata inda aka gano kudin gwamnati da aka sata wanda muka ce yau a kansa ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya jami'an gwamnatin kasar Somalia sun ce an kwashe waɗansu farin kaya guda biyu da kuma sojan gwamnati a wata fashewa ta uku da yau Alhamis ta uku kusa da wata mahada a birnin Mogadishu da tafi kowace hada-hada da ake kira Black Sea. Kakakin gwamnati a Mogadishu Abdul Fattah Omar Halan ya shaidawa sashen Somalia na muryar Amurka cewa an tada nakiyan ne kusa da wani garage inda jami'an tsaro suke zama. Halana ya ce makiyan al'ummar Somalia ne suka aikata wannan ta'asar. Ya ce jami'an tsaro suna gudanar da bincike a wurin da lamarin ya auku domin gano ko akwai waɗansu nakiyoyin da aka dasa. Ya bayyana cewa an sha kai hare-hare a wannan garejin tun lokacin da ya koma ƙarƙashin jami'an tsaro a watan Nuwamba.
Hanyar da ake amfani da ita a yanzu wajen tantance barazanar samun bugun zuciya ko mutuwar gaɓoɓin jiki baya la'akari da irin matsalolin da masu ɗauke da ciwon ƙanjamau suke fuskanta. Bisa ga wani sabon bincike da aka wallafa a mujallar masu ilimin kula da lafiya da ya shafi zuciya da ake kira JAMA. Bisa ga rahoton, masu bincike sun gano cewa haɗarin kamuwa da ciwon zuciya ya ruba na sauran jama'a tsakanin kimanin 20,000 da suke ɗauke da cutar ƙanjamau da suka gudanar da bincike a kansu. Masu gudanar da binciken na sashen nazarin ayyukan magani na Jami'ar Northwestern sun gano cewa haɗarin kamuwa da ciwon zuciya ya ninka na sauran jama'a tsakanin waɗanda ba iya ganin ƙwayar cutar HIV ma sabili da suna shan maganin kushe kaifin cutar.
Ana shan labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Alƙalin hukumar lafiya ta duniya da kuma ta gwamnatin Najeriya na nuna cewa farashin magunguna a Najeriya ya ninka na ƙasashen duniya da dama. Wata ƙungiyar matasa masu basira ƙirƙiro da manhajar na'urar kwamfuta da kuma ƙwararru a fannin fasaha sun gano cewa farashin magunguna a Najeriya yana iya raba madaidaicin farashi na ƙasashen duniyar har sau tara. Kamfanonin sarrafa magunguna a Najeriya suna jin komai tattalin arziki a jikinsu. Farashin magunguna a shagunan ya tashi da kashi 40 cikin 100 cikin watanni shida da suka gabata. Funni Bola Omotayo, wata mai ilimin sarrafa magunguna, ta bayyana cewa tana tausayawa abokan cinikinta. Ta ce za ka iya cewa iya sayan magunguna shine rai, cuta ba za ta iya sanin ko za ka iya sayan maganin ba ko ba haka ba. Ta ce abokan cinikinta kaɗan ne suke da inshorar lafiya da za ta sassauta masa farashin magunguna. Galibin magungunan da ake sayarwa a Najeriya ana shigo da shi ne daga ƙasashen ƙetare. Masu sharshi kan kula da lafiyar al'umma sun ce ƙasa da kashi 30 cikin 100 na magungunan da ake sayarwa a Najeriya ne ake sarrafawa a ƙasar. Ko da yake waɗansu suna ganin cewa magani yana da tsada ne saboda komada tattalin arzikin da ake fama da ita a ƙasar. Sai dai tun kafin faɗuwar tattalin arzikin Najeriya bana, magunguna suke tsada a Najeriya. Bincike da hukumar lafiya ta duniya da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya suka gudanar a shekara ta 2004 da shekara ta 2012 ya nuna cewa magunguna a Najeriya ya yi ninkin baninkin kan madaidaicin farashin magungunan ƙasashen duniya. Binciken da aka gudanar a shekara ta 2002 da 2004 ya nuna cewa farashin da dillalai ko kuma masu saida magungunan suke saidawa ya raba abin da kamfanonin sarrafa magungunan suke saida shi da kimanin kashi 100 900 cikin 100. Wannan ya sa wata ƙungiyar ƙwararru a fannin na'urar kwamfuta ƙirƙiro da wata manhaja da za ta taimaki masu amfani da ita wajen sanin farashin magunguna.
Rasha tana makokin jakadanta na ƙasar Turkiyya da aka kashe a wani shiri na ma'aikatar harkokin ƙasashen ƙetare da aka shirya a birnin Moscow yau Alhamis. Shugaban ƙasar Vladimir Putin da Prime Minister Dmitry Medvedev da kuma ministan harkokin ƙasashen ƙetare Sergey Lavrov na daga cikin manyan baƙin da suka halarci wannan bikin. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce babu ko tantama dan ƙungiyar limamin addinin Islamu Fethullah Gulen ne yake da alhakin wannan kisan gillan. Ya ce babu buƙatar ɓoye-ɓoyen cewa shi ɗan ƙungiyar Fetu ne sunan da ake kiran ƙungiyar Fethullah Gulen. A cikin hirarsu ta wayan tarho a farkon makon nan, ministan harkokin ƙasashen ƙetare na Turkiyya Mevlut Cavusoglu ya shaidawa sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry cewa Turkiyya ta hakikanta cewa maharin yana da alaka da Gulen wanda yake zaune a Amurka, wanda ake kuma ɗorawa alhakin yunkurin juyin mulkin da aka yi a Turkiyya cikin watan Yuli da bai yi nasara ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takon da batun man jirgin sama da gwamnatin tarayyar Najeriya ce ta samu har lita miliyan 37, amma kaftin Ado Sanusi na kamfanin jiragen sama na Arik ya shaida wa wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin cewa wannan bai ta kara ya karya ba.
Miliyan 37 na man fetur jirgi ana tsammani an bada da yawa, amma wannan duka ba zai yi kwana biyar ba, saboda in ka duba ka gani mu a Arik kadai muna daukan man jirgi wajen sama da rabin miliyan kowace rana. To kaga mu kenan kadai kafin ma a yi maganar wayansu sauran kamfanin jiragen sama. So wannan miliyan 37 da aka ce an kawo kamar ba zai wuce kwana biyar zuwa kwana shida ba zai kare, kuma bai ma fara shigowa ba tunda na riga na faɗa duka a lokacin cewa a tuna wannan miliyan 37 na fetur ɗin jirgi za a ɗauko su da tankunan motocin tanka wanda take ɗaukan aƙalla 40,000. So za ka duba ka ganin kai lissafi nawa tankoki za su shigo su kawo shi har Lagos, su kai shi Abuja, su kai shi Kaduna, su kai shi Port Harcourt. So kaga za a samu jinkiri sosai nan da kwana uku zuwa hudu, har yanzu za a samu rashin karancin mai kafin wannan manya isa inda ya kamata ya kai.
To ko a ganin ku wani mataki ya kamata a dauka domin magance wannan matsala na karancin mai gaba daya?
To gwamnati ya kamata ta tsaya ta duba ta gani cewa a duk duniya akwai abin da ake kira strategic reserve na man jirgin sama, saboda harkar jirgin sama ta zama mahimmanci sosai akan tattalin arzikin kasa, ta zama mahimmanci sosai akan even tsaron kasa, ta zama mahimmanci sosai akan ma zirga-zirgar mutane. Ya zama dole ne a samu wannan abu. So ya kamata gwamnati ta dauki man jirgin sama ya zama kamar abin tsaron kasa ne, ya zama ana da strategic reserve wanda za a aje mai wanda ko rana ta ɓaci yanda za a dinga amfani da shi. Haka duk kasashen duniya suke yi.
Mallam Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar makula da su.
To daga batun jirgin sama sai batun ba da takwici. Kaso biyar daga cikin abin da aka kwarmata aka kwato wurin wanda ya wawure ma gwamnati kuɗinta. Mahmud Kwarine ya tattauna da Nura Iro Magaji na ƙungiyar SISLAC.
Na farko dai bai kamata su ce idan mutum ya zo ya bada wannan jawabai na almundahana da wani mutum ya yi ba, su ce ba za su bashi wannan kaso da suka yi alkawarin da suka ce za su bashi ba, sai har wannan wanda ya kawo bayanai a kansa ya zo da kansa ya bada wannan abubuwa da wannan bayanai da shi ya kawo wa gwamnati akan wancan mutum. Sannan na biyu kuma cewar shi wannan jawabai sai dai idan gwamnati ba ta da su a bitar malinta. Wannan abu ne da yake a kunshe, mutane ba za su san wani irin jawabai gwamnati take da shi ba game da waɗanda suka ɗebi kuɗaɗenta, waɗanda suka da taɓa mata dukiyoyinta. Wannan ya inda gaske gwamnati take, in kuma policing za a yi ba doka ba, don mu abin da muke ta rajiya kai shi ne a yi doka to da za ta kare masu mutanen da za su kawo bayanai akan game da mutanen da suke almundana da duke.
To tunda wannan manufa ce kawai ta gwamnati take so ta fito dullo da wani tsari don yakar rashawa, yaya kuke ganin wato tasirin sa zai zama ga wannan yaki da gwamnatin ke kirayi na cin hanci da rashawa.
Na farko, kafin dai a yi maganar tasiri, dole gwamnati sai ta fito ta goge wannan abun guda biyu, na cewar sai bayanan da ka kawo wannan mutum akan wancan mutum ya zama na shi wannan mutum da kansa ya kawo wannan kuɗi. Wannan idan an kawo, mafi muhimmanci shine kai ka kawo bayananka da hujjojinka. Idan hanyoyin da gwamnati za ta bi ta gurfanar da wannan mutum, wannan hujjoji sun biya, mutumin da ya kawo ya cancanci a bashi wannan talabi don a ƙara wa sauran jama'a ƙwarin gwiwa.
Amma ba kwa ganin za a yi abin da kuke kira monetization a kan harkar yaƙi da rashawa ɗin nan, wato a shigar da kwaɗayin san kuɗi kuma a yi da sunan yaƙi da rashawa?
Well, gaskiya abinda nake tunanin yasa ita kanta gwamnati ta fito da wannan tsari, saboda rashin kishin ƙasa da al'umma suke da shi tamu ta Najeriya. Inda da kishin ƙasa, bai kamata ma a ce sai an baka wani incentive ba, sannan zaka kawo rahoton almundana da dukiyar al'umma ba.
Dan haka yanzu kenan wannan ya nuna gwamnati tana biyo mutane a dinga wato cin hancin kenan, ko kuma a yaƙi cin hanci da cin hanci?
Well, wannan ya danganta da yadda mutum ya kalle shi. Amma indai gwamnati za ta warware wancan kunshashen abu da ke cikin bayanin policy din nata da na gaya maka guda biyun nan, idan za ta warware wannan matsalar, mutane za su iya zuwa su kawo, don mutanen nan wani ma'aikaci ne yana tsoron kar a kore shi. Wato magana da muke, ya kamata a yi doka da za ta kare ma'aikata da kuma dukkanin wani wanda zai kawo irin wannan jawabai, don duk wanda ya kawo yana cikin wani yanayi na hatsari.
A kan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kafin ku fara kira mu, ku shakata da wannan faifan.
Sana gida na jeriya mu bar fada mu sanara janjan mu horiya ya ya
kabiru na kasa na gida na jeriya mu bar fada mu sanara janjan mu horiya ya ya
kabiru na kasa na gida na jeriya mu bar fada mu sanara janjan mu horiya ya ya Rabbu Allah kai ne mun duka don kai ka dage mai wayo kai masa daukaka kuma su mu kai su wawaye sun yi fice haka sannan kai hade Allah.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nata sabuwar lambar 202-205-2655.
Roma da laman samu kiran farko daga Lagos. Wane ne daga Lagos? Hello? Mun samu kiran waye daga Lagos?
Victoria Island Lagos.
Eh, wace magana daga Lagos?
Kiman zai maji dadi Victoria Island Lagos.
To, maji dadi. Ina hankalin kai karkata game da wannan batu, kana gani ya dace a ce an bar lada ga wanda ya tona sinin inda aka samu kudin gwamnati ko kuwa shi?
A gaskiya yana da kyau, tunda gwamnati ta yi kirari ta ce duk wanda ya bada nasa taimako wajen wannan, to ya kamata shi ma a bashi hakkin sa hakikan gaskiya.
Kana gani haka ya dace kenan?
gaskiya dace, amma dole sai idan ya kawo mutumin da ake bukata an tabbatar haka din ne, to ba sai an jira wannan mutum ya biya ba, ya kamata gwamnati ta fita hakinsa ta bada shi.
Da kyau maji da ra'ayin maji da dake, to bari mu je Yobe shi ma mu ji nasu ra'ayin. Waye daga Yobe?
Kuma da lana gobe.
Yawwa. Wane ne daga Yobe?
Muhammad Alhaji Sufyan daga Mali.
To Muhammad Sufyan, me ra'ayinka?
I'm going to go to the government.
Malam Muhammad, Malam Sufyan, yanzu mun samu kira daga Nasarawa. Waye daga Nasarawa?
Bayan.
Waye daga Nasarawa?
Sahibul Bayan daga Nasarawa.
Sahibul Bayan, to me ra'ayinka?
Ra'ayina shi ne, daman na rade ina shirin din abin nan ra'ayi abin nan Radio America ban same su ba, amma yau ina muku barka da wuni.
Ba za ka faɗi ra'ayinka ba kenan?
Eh, gaskiya
kawai
na
yi
farin ciki ne da na kama
ku yau. Mu ma mun yi farin ciki da ka kama mu wallahi. Kwarai da gaske, mun gode.
To, na gode, Allah.
To, bari mu je Daura jihar Katsina. Waye a Daura? Wane ne?
Usman Yalo Falluja Masarsa da.
To, Usman Falluja, me ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa?
Kuran sai ke yanzu tsakani da Allah, yanzu ya kamata gwamnati su ce ta sa wani bincike, kuma gwamnati ce ta sa wani bincike kayan kafin da ba da lokacin ta aka dauke ba.
To shi kenan, in ba lokacinta ba ne, kuma shi kenan sai a bar shi ya wuce a haka, kana ganin ya dace?
Yanzu ita ba ta gani abin da take yi, ba ta gani abin take yi, in aka ita in ta haka aka bincike ta ji dadi.
Ah, to,
Allah ba ya ce bala ya tafi ba, kada ku yi bincike.
Aka ce ra'ayi riga. To mun gode Malam Usman Falluja da wannan ra'ayi naka.
Ra'ayi ta gwamnati in ta zo ta yi aikin da ya damu mutane, mutane ne wata kusan kashe su a tsaya ana wani bincike, wani wanda ya ajiye kuɗi.
To,
wani wanda ya ajiye kuɗi shekara da shekaru yana aikin gwamnati, a zo a ce yau wani ba ɗan sanda ba, ba soja ba, komai zai je
ka. To, ka goyi bayan duk wanda ya samu dama ya wawura kudin gwamnati kenan?
Ne, din ma ba wannan din ma wawura ake, wannan sai an je lahira.
To, mun gode Usman, mun gode Usman, bari mu je Kaduna.
Hello,
wane ne daga Kaduna? To, ɗayinna, me ra'ayinka?
Ra'ayina shi ne, a bakiya idan mutum ya ga wanda ya wawu kuɗi ya ɗoyi, kuma har a ce ya tona a cikin shi, kuma shi mutumin kawo sai ka kai shi da kanka, ko kuma ka ji ka faɗa, domin ina ganin ba zai yiwu gudun talaka.
To,
yau aka ɗauka muku ta baƙin jini ne kwarai kuwa.
To, mun gode mun. To, wannan ma shawara ce, Allah sa mahukunta sun ji wannan shawara ta kaɗan na. Bari mu je Taraba. Waye a Taraba? To, mun gode. Waye a Taraba? Ko layin Taraba ya yanke ne? Aiya, ina ganta. To, mun samu Hadeja. Waye Hadeja? Waye daga Hadeja? Waye daga Hadeja? Anya, layin Hadeja, layin namu na muna tutsu, layin yana muna tutsu yau.
Hello,
wane ne daga Hadeja?
Aminu Kyamara.
To, Aminu Kyamara, ina hankalinka ya karkata game da wannan batu da muke tattaunawa?
Akan.
Ap, Aminu bai san abin da muke tattaunawa ba, to, bari mu je ga kira na gaba. Taraba, waye daga Taraba? Waye daga Taraba?
Bala Bappa.
To, Bala Bappa, me ra'ayinka game da wannan batu?
a ra'ayina a gaskiya akwai barayin gwamnatin nan sosai, kuma an ce wai mutane su lalle su faɗi ga barawa ba da hujja akwai matsala.
Me yasa
duka suna ba wa yaran gidansu ne access nasu suna ɓoye musu, su sai katon gona su sai shanu kai su zuba cikin gonan da suna zuba kuɗi kuma cikin akauntin yaran gidansu.
To a yaran wasu ba a kyauta musu, shi yasa ake cewa in ka faɗi ga abin da mai gida ya wawuro za a ba ka kashi bai ciki, kana ganin haka bai daidai ba? Tunda shi ma ba kuɗin shi ba ne. Kash, layin Bala Baffa ya yanke. Bari mu je Yobe, waye daga Yobe? Ko na Yobe ma ya yanke?
Sai ba su ga ci ba ta kaka zalimi da wanda an ga ta suka ce ka an so abin da ya zalunci kamar da ka taimake shi kuma ka taimake wanda an ka zalunta.
Eh
to hakan ga yana da kyau ya zama ta cewa gwamnatin Najeriya wata yana yayi dai Allah ya ba ta ikon yi.
To
ko mu mu taimaka mata ko babu ko sune mutum da asirin barayi ko babu ko ne rahuma.
To to mun gode, mun gode kwarai da gaske.
Abdullahi ma ya fara.
To mun gode Abdullahi. Shi ma wannan na Kevin da ya ƙara kira ma shi ma layin ya yanke. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Kowar kwallon kafar kasar Afirka ta kudu ta tsallari mai horar da 'yan wasan kasar Efrain Mashaba bisa laifin aikata ba daidai ba. Hukumar ta kama shi ne da laifin rashin da'a ga manya da saba wa ka'idodin watsa labarai. An dakatar da Mashaba a watan da ya gabata bayan ya yi kakkausan kalamai ga shugaban hukumar kwallon kasar Dani Jordan. Kurar da aka yi wa kocin ta biyu ne bayan nasarar da kasar ta Afirka ta kudu ta samu a kan kasar Senegal da ci 2-1 a wasan neman gurbi ta gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a ranar 12 ga watan Nuwamban da ya gabata. Hukumar ta ce tana nan tana neman wanda zai maye gurbin kocin. A wata mai kama da wannan kuma kungiyar kwallon kafar Crystal Palace ta Ingila ta raba gari da kocin ta Alan Pardew a daidai lokacin da kungiyar take ta 17 a teburin gasar Premier. Fadiyu ya soma aikin horar da 'yan wasan kungiyar ne a watan Janairun shekara ta 2015 a kwantaragen shekaru 3.5, to amma kungiyar ta kore shi bayan samun nasara sau ɗaya kacal a cikin wasanni 11 a jere. Kungiyar ta Palace ta sami maki 26 ne kacal daga cikin wasanni 36 na gasar ta Premier da ta buga a shekarar nan ta 2016, kuma yanzu haka maki ɗaya ne ta raba ta da faduwa daga gasar. Ana sa ran tsohon kocin Ingila Sam Allardyce ya maye gurbinsa. A bangare ɗaya kuma mai horar da 'yan wasan Manchester United Jose Mourinho ya bayyana buƙatar sa na ci gaba da kasancewa a club ɗin ko bayan ƙarewar kwantaragin sa na tsawon shekaru 3. Mourinho ɗan shekaru 53 ya koma ƙungiyar ta United ne a watan Yuli bayan raba gari da Chelsea, kuma yanzu haka yana mataki na 6 a teburin Premier bayan wasanni 17. Kocin ya ce baya buƙatar ci gaba da shirin komawa ƙasar Sin, duk da yake a can baya ya taɓa furta cewa kuɗaɗen da ake samu a can na iya jan hankalin kowa. Zakarar gasar tennis ta duniya ta Wimbledon har sau biyu, Petra Kvitova za ta sami damar buga wasa ba har tsawon aƙalla watanni 6 a daidai lokacin da take murmurewa daga raunin da ta samu sakamakon soka mata wuƙa. To amma fa za ta iya dawowa filin wasa idan ta murmure. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar. A lokacin wannan lokaci na hutu, Amurka na duba matsalolin dukkanin fursunoni da aka garkame a duk faɗin duniya da kuma iyalan da suka bari a baya. Labarin waɗannan mutane a cewar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power na nuni kan irin fafutukar da iyalai da dama ke yi kan fursunonin siyasa, waɗanda za su yi tarurrukan hutu da 'yan uwansu a rufe a fursunoni. Ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane da ke rufe shi ne Ilham Toti, mamba ƙungiyar Musulmi ta 'yan ƙabilar Yegur da ke China ko kuma Sin. Kafin a kama shi, Ilham Toti, fitaccen farfesa ne a fannin tattalin arziki a Beijing Men's University. Ya kuma kasance mai jajircewa akan duk wani abu da ya shafi 'yan kabilar Uyghur, musamman ta fannin kyautata dangantaka tsakanin gwamnatin China da 'yan kabilar Uyghur. Daga shekarar 2006, Toti ya buɗe wani shafin yanar gizo domin samar da dandalin tattaunawa kan fannin tattalin arziki da zamantakewa da abubuwan ci gaba da suka shafi 'yan kabilarsa. Har ila yau shafin yanar gizon yana fassara labarai daga harshen na China zuwa harshen Uyghur. A watan Janairun shekarar 2014, aka kama Toti da wasu ɗalibansa su bakwai, inda hukumomin China suka zarge su da kafa wani gungun masu laifi da suke kokarin raba yankin Xinjiang daga China. A watan Satumba shekarar 2014, bayan da aka saurari ƙararsu a zama na biyu, an yanke wa Toti hukuncin zaman gidan yari na iya tsawon rayuwarsa bisa laifin neman raba ƙasa. Hukuncin da aka yanke wa Toti na ɗaya daga cikin tsauran hukunci da aka yanke wa wani mai fafutuka a 'yan shekarun nan, kuma hakan na zuwa ne a daidai lokacin da ake farma masu fafutuka a ƙarƙashin mulkin shugaba Xi Jinping. Da yawa daga cikin ɗalibansa an musu sassaucin hukunci bayan wata shari'a da aka watsa ta gidan talabijin. An da yanke wa Toti hukunci ne a yankin Xinjiang, mai nisan kilomita 2,000 daga Beijing, inda nan ne iyalansa suke. Hakan kuma ya zamanto ya saka su cikin mawuyacin hali da kuma wuyar ganinsa na wani takaitaccen lokaci sau biyu cikin watanni biyu. Mr. Toti na kaɗan daga cikin dubban waɗanda aka tsare su a duk faɗin duniya da kuma iyalansa da ke shan wuya. Jakadiyar Amurka Power ta yi kira ga dukkanin gwamnatoci da su saki waɗannan mutane domin suna da 'yancin su riƙe wata manufa a kuma so su, saboda haka ya kamata a sake su su koma gidajensu. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar. Idan mai sauraro yana da wani tsokaci, sai ya rubuta wasiƙa zuwa sashin muryar Amurka VOA Washington DC 20237 USA. Za kuma iya ziyartar sauran sharhin da muka gabatar a baya a shafin VOA na www.voanews.com/editorials.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara takaice.
To a takaice, ladan, jami'an gwamnatin kasar Somalia sun ce an kashe waɗansu farin kaya guda biyu da kuma sojan gwamnati a wata fashewa ta auku yau Alhamis kusa da wata mahaɗa a birnin Mogadishu da tafi kowace hada-hada da ake kira Black Sea. Kakakin gwamnati a Mogadishu, Abdul Fattah Umar Halane, ya shaida wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa an tada nakiyar ne a kusa da wani gareji inda jami'an tsaro suke zama. Hanyar da ake amfani da ita yanzu wajen tantance barazanar samun bugun zuciya ko mutuwa ga gaɓoɓin jiki a baya, bayan la'akari da irin matsalolin da masu ɗauke da ciwon ƙanjamau suke fuskanta bisa ga wani sabon binciken da aka wallafa a mujallar masu ilimin kula da lafiya da ya shafi zuciya da ake kira JAMA. Bisa ga rahoton masu binciken, sun gano cewa haɗarin kamuwa da ciwon zuciya ya ruɓa na sauran jama'a tsakanin kimanin mutane 20,000 da suke ɗauke da cutar ƙanjamau da suka gudanar da binciken a kansu. Alƙaluman Hukumar Lafiya ta Duniya da kuma ta gwamnatin Najeriya na nuni da cewa farashin magunguna a Najeriya ya ninka na ƙasashen duniya da dama.
To madalla, da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku jiyo abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki ku har da shirin nan na lafiya uwar jiki wanda Jummai Ali ke gabatarwa. To kafin mu tashi, bari mu taya Dr. Muhammad Suleiman Abu Suleiman murnar auren 'ya'yansa da za a yi ranar Asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu a layin Haliru da ke birnin Jos a jihar Filato. Ubangiji Allah ya ba da zaman lafiya, ya sa abokan zama ne. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Sarfilu Hashin Gumel da ya taimaka min domin gabatar da shirin, da Sayyida Hamdul da Faisal da injiniyanmu na wannan lokacin, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara saunin lafiya.